sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantowa Sir Phil Hashim Gumel. Rasha ta kai harhara ta sama babu kakkautawa a fadin kasar Ukraine da bai taba yi batun fara yaki a cikin watan Fabrairu shekarar 2022, inda ta harba makamai masu linzami 122 da gwamman jirage marasa matuka, a cewar jami'ai a jiya Juma'a. Harharan ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jikkata akalla 144, ba tare da lissafa waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai ba. Hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutun ya ƙaru. Kakakin ma'aikatar sojin saman Ukraine, Yuri Inhart, ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa Rasha ta yi amfani da kamai masu linzami, samfarin hypersonic da cruise da kuma ballistic, ciki har da ƙirar X-22 mai wahalar ganowa. An tabbatar a hukumance an samu fashewa a Kyiv da arewacin Kharkiv da yammacin Lviv da kuma gabashin Dnipro da Zaporozhye da kuma Odessa mai tashar jiragen ruwa. A ɗaya ɓangaren kuma, hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a tsakiyar Gaza da kuma kudancin Gaza ya sanya dubun da bata Falastina neman mafaka a kudancin birnin Rafah, inda yawan mutanen da ke birnin ya ninka fiye da sau uku, wanda ya kai mutane 850, a cewar alƙaliman Majalisar Ɗinkin Duniya. Juliet Toma, daraktan sadarwa a UNRWA, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastino, ta ce mutane na amfani da duk wani fili da babu kowa a ciki don gina rumfuna. Wasu suna barci a cikin motocinsu, wasu kuma suna kwana a filin Allah. Mafi yawan ruwan da ake samu ya gurɓace, tsarin tsaftar muhalli ya lalace, kuma banɗaki masu aiki sun yi kaɗan. Kusan ɗaukacin al'ummar Gaza sun dogara ne da tallafin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da abinci, in ji shugaban hukumar fili Lazarini a ranar Juma'a. Duk da wani kuduri da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a makon da ya gabata na neman a ƙara shigar da kayan agaji cikin gaggawa ba tare da tsangwama ba, amma babu wani sauyi da aka gani, in ji shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, hukumomi a yankin Tigray da ke fama da yaƙi da Habasha sun yi gargaɗi game da matsalar yunwa mai nasaba da fari da kuma illar yaƙin da aka kwashi shekaru biyu ana yi a arewacin ƙasar. Gata Churida, shugaban riƙo na yankin Tigray, ya ce sama da kashi 91 cikin 100 na al'ummar ƙasar na fuskantar barazanar yunwa da aka iya sanadiyar mutuwa. Ya kuma yi kira gwamnatin Habasha da ƙasashen duniya da su taimaka. A wata sanarwa da ya wallafa a shafin X wanda aka fi sani da Twitter, Gata Chu ya kwatanta halin da ake ciki da bala'in yunwa a Habasha na shekarun 1980, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya. Ba za a iya tantance halin da ake ciki a arewacin Habasha ba kai tsaye ba, saboda gwamnatin tarayya ta hana kafofin yaɗa labarai shiga yankin na Tigray. Jiya Juma'a, jami'ai sun faɗa cewa ƙalla mutane 20 sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afkawa yankin Kivu ta kudu a gabashin Congo. Wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da gocewar laka zuwa mutane 60 a Congo a cikin mako guda. Jami'ai sun ce gocewar laka da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a ranar Alhamis a unguwar Buhurini a cikin yankin Mogwemba. Shugaban yankin Walubila ya ce mutane 20 sun mutu ne sakamakon nutsewa da gidajensu suka yi a cikin laka. Gwamnati ta faɗa jiya Juma'a cewa tana ƙoƙarin aika ma'aikatan agajin gaggawa inda lamarin ya faru domin kwashe mutanen daga wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi bitar muhimman abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. To madalla, a cikin shekara ta 2023 mai karewa ne muka kawo muku rahoton ikirarin da kungiyar yan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga tarayyar Najeriya ta yi cewar ta sami nasarar kwace wata babbar motar yaki ta sojan Najeriya, kamar yadda wakilinmu a yankin Niger Delta Lamidan Sokoto ke cewa cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Yan nan ta IPOC sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo, wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da plate number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gaugota amfani da lambar Biafra. Musa Siamon Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOC yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati, musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani, to ku kamata ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara, domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IPOC, kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra, wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hararen yan kungiyar ta IPOC dai bayane na nuna cewa yayi jallin hasarar dimbin rayuka, kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayane na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali.
To madalla, rundunar mayakan jamhuriyar Niger ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niamey, Sole Mumini Barma, ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tattauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsoshin Nijar General Salifu Modi ya yi a farkon watan Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya, sojan ƙasa da na saman Nijar suka kutsa arewacin Mali, inda suka ritsa 'yan ta'adda a Hamakat, wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan Nijar na rundunar Almahau 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya bada damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100, yayin da aka kama dimbin alburusai da na'urorin sadarwa. Bashiri akan al'amuran tsaro Mustafa Abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin Mali da Nijar a yayin bin sawun abokin gaba.
karin da 'yan ta'adda suke kawo ma soja Niger don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. Ka gani shi yasa sai su kawo hari suka sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin Mali don ka gaba mai damuwa da su. Don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin kuma soja wannan Mali su kuma ba sana a nan wurin. To kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai haji.
Duk da cikin shekara mai karewa ne sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar suka hambarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Bazoum inda bayan kakaba mata jerin takunkumi iri-iri kungiyar ECOWAS ta koyi barazanar amfani da karfin soji akan sojojin na kasar Nijar abinda ya yi ta jijiyar wuya a kasashen Najeriya da Nijar. Wani tsohon babban malami a kwalejin horas da hafsoshin sojan Najeriya Dr. Umar Ardo ya bayyana cewa ko kadan bai dace a yi amfani da karfin soji a karon farko ba.
To, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba, kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓi mulki ba kowane iri. Amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun ƙwace mulki wato ƙungiyar ECOWAS su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojan ce su ƙwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula. Ban amince da wannan ba. Saboda abubuwa da yawa. In magana mulkin soja ne, ai Niger ba yau suke mulkin soja ba. Mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba. Kuma ba za ka je yaƙi akan ban san me ake kira ideology da
aqida.
Akan aqida ba. Don wai aqidan ku ya kasance daban-daban a harkan mulki za ka je yaƙi. To in haka ne, ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba. Saboda aƙidoji na nan da yawa. Don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne. Sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne, ko kuma aƙidan sarautar gargajiya ne, ko kuma aƙidan ɗin communist ko wani aƙida. Shi ya sani. Saboda in ka dubi chartan ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, in ka dubi chartan ɗin African Union, wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta, kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata, wato harkar cikin gidanta ko me ke faruwa
a ƙasar London.
Eh,
amma Dr. kwanan nan nayi magana da commissioner tsaro na kungiyar ECOWAS, Dr. Ambassador
Musa
Abdul Fattah Musa.
Eh,
a lokacin yana gaya min cewa akwai yarjejeniya ECOWAS protocol da aka cimma. Niger ma ta samu wannan yarjejeniya. Saboda haka kamar abin da suke a Niger ba katsalan da bane.
Yanzu ka tambaye Ambassador Musa, mun zauna da shi. A tambaye shi a wannan protocol na ECOWAS nan, akwai inda aka ce ECOWAS na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne? Ai babu.
An yi a Liberia da Sierra Leone.
Liberia da Sierra Leone waye ba mulkin soja ba ne? Ba saniya ba ce ba ne? Saniya ba ce kana mulkin soja. Sannan ka shiga Liberia da Sierra Leone ka ce zagaye demokradiyya. Ai abun da kallo. Akwai abun duba
a lokacin na ga malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abin da ta fata da shi.
Najeriya tana bayar da abin da ta fata da shi. Tana kuma karban abin da take da shi. Kuma har yanzu muna nan muna karban abin, muna sayan abin da muke da shi.
To madalla. A dai shekara mai karewan ne sojojin saman Najeriya suka kaddamar da wasu jerin hare-hare akan 'yan ta'adda da ke sassa daban-daban da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda kakakin sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapkat yi min ƙarin bayani.
An samu nasara a Zamfara tun ba ranar 30 da ya wuce ba, inda aka gano wayannan 'yan bindigan kusan 70 suka bar ina ake kiranta Zamfara, wato plan din shine su shiga su bar Zamfara su shiga ta Niger State. Da su nagiya maka ba su zama wuri daya. Zamfara zai yi zafi sai a gudu a shiga Niger zai yi zafi sai a gudu a shiga Kaduna, a je birnin Gwari, daga birnin Gwari sai a shiga Zamfara. Haka ake a je nan a je ajecen ajenan ajecen ajenan to Allah ya sa mun dago wayonsu kuma Allah ya sa an samu nasara in kana so wannan attack din ma muna da hoton su in kana so sa ai kama ka gani amma dai Allah ya sa an rage strength din su kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halaka da su domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da yake ba wai za ta tashi safiya ce to bari a je a kashe ɗan bindiga ba a'a yana ɗaukar lokaci dinga gani abin da suke yi a ga inda suke zama a ga inda suke tara mutanen su bayan an tabbatar an samu wannan information ya isa kagan sai a kai musu hari kuma abin da yake faruwa kenan yanzu kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu in kana jin labarin da muke bayarwa zaka tabbatar cewa ranan Laraban da ya wuce mun karɓo wasu jiragen mu a Ilorin kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana federal government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki da sauran jiragen da muke dashi kaga muna da jiragen da yawa sabobin jiragen kaga aikin mu zai yi sauki so ana samu nasara domin muna da mutanen da suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbata ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki kaga shi chief of air staff din mu ya mashal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shin da ya kamata
a wani halin na daban kuma jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki
abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai an kashe su wannan abin da zan giya maka in kana da shakka kagan kai journalist sai ka aika mutanen ku ji su yi bincike harin da muka kai a kusa da Zamfara kusa da border Niger State a ranar Talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abu daidai ta mana sauti da kuma wakilinmu da ke Najeriya da Niger sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya da fatan za mu shiga cikin sabon shekara cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali Allah tabbatar mana da dukkanin alheran da ke cikin ta
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari jama'a masu jin mu da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari shirin da dan gari shiri ne da gidan radio muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako kuma a wannan makon shirin ya kai ziyara ne a jihar Delta a masarautar Hausawa ta jihar Delta dake yankin kudu maso gabashin Najeriya sunana Lamido Abubakar Sakkwato sai a kasance da mu domin jin yadda shi wannan shirin zai kasance shi wannan shiri na da dan gari na wannan mako kamar yadda kuka ji ya ga wato kai ziyara ne a jihar Delta dake yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma yanzu zamu gabatar muku da shi ainihin sarkin Hausawan jihar Delta barka gabatar da kanka na matsayinka a jihar Delta
sunana Alhaji Ibrahim Babagero sarkin Hausawan Asaba kuma chairman Ario Community Delta State
to basarake zuwa yanzu kamar sashen Hausa na muryar Amurka zai iya samun watakila takaitaccen tarihin kafuwar al'ummar Hausawa a garin Asaba na jihar Delta
tarihin yan arewa mazauna Asaba Bahaushe ya fara zuwa Asaba 1984 kuma ya sauka a wata unguwa ana ce mata Utugu a cikin garin Asaba can bakin ruwa mun Bahaushe tun ruwa ya shigo cikin garin Asaba kuma daga nan Bahaushe ya ci gaba da rayuwa aka dinga taruwa masu kama kifi jama'a ana taruwa a wata unguwa da ana kice mata Utugu ana nan muka samu yawan population jama'a suka yi yawa a wajen unguwan ya mana kadan lokacin ana nan 1911 sai sarkin Hausawa na wannan lokacin Alhaji Muhammad Gero shi kuma ya je wajen sarki na wannan lokacin ana ce mai Odunwu Kulu Asaba of Asaba ya roki alfarma yana so a bamu wata unguwa wannan unguwan da muke ciki mun matse sosai yana so muna so mu samu unguwa da yake da fadi da zamu zauna Odunwu Kulu kuma ya bamu wata unguwa ana ce mata Cable Point to annan ne Hausawa suke a ciki yanzu nan tare da jama'a masu dumbin yawa gidajen Hausawa annan da aka samu gidan Bahaushe sama da gida 400 da wani abu a wajen yanzu nan. Kuma tarihin Bahaushe a zauna a Asaba, Bahaushe mutum biyar ne suka fara zuwa nan kebur din da aka bamu kafin wa'ancan su biyo sauran su zo nan. Wanda suka fara zuwa nan kebur din shine hada da Muhammadu Gero da Usman da Malam Baba da Santali da kuma Sarkin Noma. Sune suka fara zuwa nan kebur suka zauna. Daga nan mutane suka fara zuwa ana ta tahowa, gari ya fara bunƙasa, kuma zamantakewar mu da muke da mutanen Asaba mutanen kirki ne, muna zaune lafiya da su.
Misali, a matsayinka na sarkin Hausawa ya kunshi jihar Delta ba garin Asaba kadai ba, kamar yanzu zaka bayyana misali yadda su Hausawa suke gudanar da harkokin su na yau da kullun na kasuwanci da bin doka da oda da sauransu, bisa la'akari da cewar jihar tana makautaka da jihar Anambra inda ake ta samun tashin-tashina musamman ta bangaren tsaro da kuma batun nan na zaman gida na dole da ake yi a kowace litinin. Kamar su al'umma arewa da kuke jagoranta suna bin doka da oda, na ganin cewa misali an samu zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba.
Farko dai nan fama sit at home a nan Delta, anan Monday kowa na fita harkokinsa, yana harkokinsa ba tare da tsangwami da wani cin mutunci ko wulakanci ba. Kuma yadda nake faɗa nan Delta, mutanenmu na nan Delta mutanen kirki ne, kuma 'yan arewa mu suna bin doka da oda daidan gwargwado, ba a rasa dai tsokaci gefe da gefe ba na halayen mutane dai ba a rasa ba. Amma gaskiya nan da wuya ka samu an samu wani tsokaci sosai in ba ɗai ƙanana dai da ba a rasa ba. Ba a zaunan lafiyar mutanen ƙasar ƙasanin dai muna zaunan lafiya a kallo.
Basarake, zuwa yanzu waɗannan irin ƙalubaloli ne za a iya cewa kuke fuskanta dangane da zamantakewar ku da kuma harkokin ku ne yau da kullum a jihar Delta?
Ƙalubale da muke ɗan fuskanta a nan wannan kamar national issue ne, muna 'yan arewa yaranmu da suka yi karatun boko da sauransu nan ba daukar su aikin civil service, saboda sai a ce su koma jihohinsu su samu aiki ba nan ba. Kuma yaranmu yawanci a nan wasu ma an kace arewa ne ba su sani ba, a nan suka haife su, a nan suka girma, wasu iyayensu aka haifa a nan suka girma, a nan ba su san ko ina ban ba nan ba. Kuma suka yi karatu suka gama aka zo magana aiki ba da ɗauke su ba, sai dai magana political appointment dai na a councilor ko SA ko board member to suna ba mu. Amma wajen magana civil servant na samari dai da ake da su ne ƙalubalen da muke fuskanta a nan.
To madalla, jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma shirin yau ya kai ziyara a jihar Delta, wato garin Asaba, inda muke tattaunawa da Alhaji Ibrahim Baba Gero, sarkin Hausawan garin na Asaba, kuma wannan tattaunawa za ta ci gaba. To madalla Basarake, to ban sani ba ko akwai wasu hanyoyi da kuke bi na misali tantance baki masu shigowa, misali akari da rashin tsaro da ya gagari kundila a sassa daban-daban na Najeriya, sannan kuma ka gaya mana ma dangantakar masarautar Hausawa da Hausawa masu tarin yawa da suke jihar Delta, musamman tsakanin su da ita gwamnatin jiha. Kamar ya zamantakewar ku take, gwamnatin jiha tana biya muku wasu bukatu da kuke so, dangantaka tana dadi kenan tsakanin Hausawa da gwamnatin jihar ta Delta? Don a baya mun samu korafi-korafi kan cewar shi gwamnan ya kori masu kiwon dabbobi inda aka kai ruwa rana, zuwa yanzu ana cewa ma ba batun kiwo din. Bari mu samu ƙarin bayani dangane da wannan batu.
Hanyar da muke tantance mutane, na farko duk unguwan da kaga 'yan arewa a zaune, akwai masu unguwanni, akwai shugaban matasa a wajen, saboda su ne suke sa ido suke ba mu bayanin abin da ke tafiya. Da farko mun fara musu ID card na 'yan arewa don mu tantance 'yan arewa, daga baya kuma sai muka dakatar da bayarwa saboda wasu dalilai da yake faruwa na rashin tsaro, domin in ba mun tantance mutum sosai ba, bara mai bashi ID card ba, kai ya zamanto muna muma damuwa akan mun bashi ID card ya aikata wani abu ba daidai ba. Ya samu ka dakatar da wannan bai da ID card, da duk wani dan arewa muna bashi ID card muna tantance muna da register mu na yawan mu da muke da shi a nan jihar da muke zaune amma yanzu ba ma bayarwa masu ungwanni muka kakkafa kowanne waje duk inda ka ga dan arewa a zonin da aka samu wakilin mu a wajen ya sa ido a wajen bayan haka kuma zamantakewa mu da gwamnati a jihar Delta kuna zaune lafiya da sauransu sai dai sarakunanmu da suke zaune a Delta na kowane local government ba wani abu da gwamnati take taimaka musu sai dai kowa ya je neman hanyar da zai samu hanyar da zai biya ma kansa bukatunsa yana shugabancin ne ba tare da albashi ba zamantakewan da muke yi kenan a Delta.
To Madalla Basaraki, bari mu karkare da ku a matsayinku na sarakunan gargajiya a jihar Delta, kamar menene kuke so gwamnatin jihar ta yi muku misali yadda za ta ƙara ƙarfafa ku ya kasance ku ci gaba da gudanar da ayyukanku, tunda kana magana cewa ba ku cika samun wani tallafi ba daga gwamnati ko albashi, kuna yi ne kan harkokin kasuwancin ku da kuke yi musamman a jihar Delta?
Taimakon da muke nema a wajen gwamnati shine gwamnati muke roƙo alfarma ta taimaka ma sarakunan mu na local government da wasu wurare kamar local government ta dinga taimaka wa mutanenmu ko da alawansu ko mun ƙanƙantarsu dai su san dai suna cin riban jihar saboda ƙoƙarin da suke na zaman lafiya domin duk abin da ya faru tsakanin wani ƙabila da Bahaushe a wajen su suke kai da kawowa kuma maganan Fulani da ake faɗa a nan jihar Delta. Fulani kwanakin baya fitintunu ne ya yi yawa tsakanin Fulani da manoma kullum fitina bai ƙarewa kuma har yanzu ba daina ba ana kan fitinan tsakanin Fulani da manoma ana kai ba wai yaƙi suke ba gona ne sai ka noma noman gonanka wani lokaci ka samu Fulani sun shiga sun shi musu kayan gona kuma lokaci manoman ne da kuskure su ne suke zuwa kiran Fulanin su karba kuɗaɗe a hannunsu don neman su ba su kuɗaɗe su ce su nuna musu waje su zauna kuma Fulani don su samu daman samu waje su zauna to kuma Fulani in aka ce su zauna daga nan sai su wuce gona da iri su shiga musu gonakinsu to nan ake dan samu matsaloli kaɗan. To gwamnatin Delta ta yi ƙoƙari ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin irin wannan abubuwa bai yiwu ba har yanzu ana nan kai dai ana fama akan Allah ya daidaita tsakani
da jama'a da haka Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim Babagero sarkin Hausawan jihar Delta wanda ya ba mu dama muka tattauna da shi da kuma Umar Ahmad Kwari na gidan Radio Ambition FM Nigeria a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Lamido Abubakar Sakkwato na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya.
Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.